Manunia. Dalamu da yake jiyar gacin gallazawa talakawa da suka fara zanga zanga ya kai matakar da shugabannin al'umma ke ganin akwai barazanar tsaro.
Shi dan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control din sa. Duk waɗannan sojojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan Najeriya ya balle wallahi ba sa iya control din sa.
Abin da yake faruwa a Sudan da baya da yanzu wacce tafi mu yi hakuri za mu cimma nasara.
Sai da kuma tun mahukunta suka ce ai sun ma riga sun gano garan gatsumar gwaramar da ta tunkaro.
Wanda za mu kira sa TV masu zuwa shine sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na kasa wato kasta. Ne masu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zabe mu suka bukaci ne masu.
Ai mutane su ne gwamnati. Shugabanci ake shi ne saboda ga mu ɗan Najeriya shine na tabbata dole zai kawo zaman lafiya. Ai arziki kaza su ba da goyon ba.
To ko akwai wani maganin murje matsala ficewar kasashen nan na ECOWAS guda uku daga kungiyar ta ECOWAS din da suka ce sun karta layi bayan tashi daga wani taro.
Ina ganin cewa ba a yi latti ba a wannan fitar da ƴan Niger suka yi tare da ƴan Burkina Faso da ƴan Mali, kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi to ina ganin za su sassauci akan wannan abun.
Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manunia. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da dan al'umar duniya ne da ma sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro. Shiri na 157 cikin jerin shirin Manuniyan da kan bambare bamborin boye-boye dan fidda gaskiya baro-baro. Mai yuwa kuma kokarin bambare bamborin boye-boye ne sa Sheikh Idris Muhammad Sabon Gari na Masar limamai da malamai yace dole a ga yawa shugabanni gaskiya babu batun tsoro.
Na farko an jefa mutane cikin talauci domin jefa su aka yi ba Allah ya samu a cikin talauci ba. Allah bai samu na talauci a ƙasa ba. Wasu ƴan tsoraron mutane suka jefa mutane a cikin talauci. To babban bala'in ma shine hauhawar farashin abubuwa. Kusan kullum abin ƙaruwa yake. Ga kuma kuɗin nan ba a samu. To hatta kai ga mutane suna mutuwa saboda yunwa, wasu suna cin ganye a wannan ƙasa ta mutu Najeriya, ƙasar da duk Afirka ba mai arzikinta. To shi yasa muka ga ja hankalin shugabanni domin a zauna lafiya, saboda shi dan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control din sa. Duk waɗannan sojojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan Najeriya ya balle wallahi ba sa iya control din sa.
Ka tattauna wasu malamai suna maganar wannan jarabawa ce daga Allah a daidai jingina ta da ƴan siyasa.
Ba gaskiya bane, ba jarabawa ce daga Allah. Allah bai jarbe mu da talauci a Najeriya ba. Duk abin da Allah yake ba mu ƙasa na arziki a Najeriya Allah ya ba mu. Da muna da shugabanni masu adalci wallahi summa tallahi ba za mu samu kanmu haka ba. Ai annabi ya karantar da mu. Annabi yake cewa idan kuka samu shugabanni azzalimai, malamai suka zama fajirai ba sa faɗa ma shugabanni gaskiya, masu kuɗi suka zama marowata ba sa taimakon talakawa, annabi ce zaman ku a cikin ƙarƙashin ƙasa ya fi zaman ku a bayanta. Ma'ana mutuwar mutum ta fi rayuwa a wannan lokacin. Annabi ya faɗi wannan magana. Akwai wani malami da zai ma annabi gyara?
Sai da kuma shugaban kungiyar masu motocin haya ta Ritin Dr. Muhammad Musa mai takobi cewa ya wajibi fa a taka sannu don kada a jefa ƙasar nan cikin kwazazzaban da za ta dinga gabza karo.
Na farko dai mu sani tsadar rayuwa ba abu ne wanda yake a Najeriya kadai ba. In mun duba neman masalaha da addu'a ta gari da shawarwari na gari su ne mafi zama alkhairi, ba a yin fito na fito da gwamnati ba. Hakiya mu ɗauka da abin da ya faru a Sudan a baya da al'amura na more rayuwa da jin daɗi da yawa ƙasashe sukan je Sudan su samu. Sai aka wayi gari jarabta ta zo suka ce biredi yayi tsada. Hajiya a wannan lokaci suka tada zanga-zanga ko ina har aka zo aka ce an kama shugaban kasar, an kifar da gwamnati. Idan muka duba abin da yake faruwa a Sudan da baya da yanzu wacce tafi, su don haka shi yasa muke fadakar da al'ummar kasa mu yi hakuri zamu cimma nasara.
Kuma dai aka ji shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin na tabbatar da tattara karfin tuttuje matsalolin da suka ce sun gano suna nema su tsuro.
Mun kira ministan kudi, mun kira ministan budget, mun kira shugaban hukuma na tara kudi, mun kira shugaban babban bankin Najeriya, duka mun masa tambayoyi akan abubuwa da ke mutane kaikai. Kamar wata uku suka wuce kafin a soma kasafin kuɗi na 2024 mun soma da sashe tsaro inda muka kirawo hafsoci daban-daban na ruwa da na sama da na ƙasa da police duka suka zo suka yi ma al'umma bayani. So za mu ci gaba da irin wannan ga duka sectors ɗin da ke Najeriya musamman wanda yake ake samun tarnaki. Misali yanzu da zan baka shine waɗanda za mu kira sa TV masu zuwa shine sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na ƙasa wato custom. Ne masu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zaɓe mu suka buƙaci ne masu don mu samu amsoshi kuma a nemi hanyoyi mafita ga ƙasa wanda ya kamata a ce an ɗauka.
Game da buƙatar ba da gudunmuwar kowa da kowa don murƙushe matsalolin Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami ɗan ya daddale dalla-dallan dalilan danne dukkanin tasgaro.
Ɗan Najeriya wajibi ne ba da gudunmuwa wajen zaman lafiyar Najeriya. Ko mai jami'ar ka, ɗan Najeriya ko mai addininsa zai ba da gudunmuwa wajen gina Najeriya. Ɗan Najeriya ko mai ayyukan manufarka ko ɓangaren ka shine kasancewa Najeriya ce kaɗai sai ce ƙasar ka. Duk zai kawo barazana matsayin wato abin kamar firgice ko firgita karka yi shi. So da haka ai maganar muka ce haɗin gwamnati bai taso ba. Ai mutane su ne gwamnati aiki. Shugabanci ake shine ke saboda haka mu 'yan Najeriya shine na ba dole zai kawo zaman lafiya ai arziki kaza za su ba da goyon ba kuma na bayarwa
kazo kuma
tun da shi tabbata kawai sai musan da ba wallahi ya san kamar shekara kamar 20 bayan na minista to sai aka rigima na bore aka zo aka sai IPC suna kai Hausa mun je Lagos shi mai rigima ya san me da faɗa masa yana wato a tarihi na alfa na rubuta abin da ga masa mun je ai shi kuma ya san ne kuma shi kuma ya san me da faɗa kan shi.
Excellency yanzu da za ku haɗu da shi shugaba Tinubu me zaka ce masa?
Ran kai shi kuma san Najeriya ran kai dai sannan ka
waɗannan shawarwari zaka ba
shine sai ka tambaye ka ce ga sulcan tambaye shawara ga mu suka ce shugaban ƙasar Najeriya Tinubu ga sulcan tambaye shawara sai tambaye ni
a misali da wani dalili tunda haɗuwar ku ta manya haɓo ce misali
kai da jinin aiko ka san me haɓo aiko
misali in kuka
haɓo shine jini zai zo daga ciki ana haɓo ana tsatar jini ai maganar ku tsira wani gudu
shi kuwa malamin jami'ar nan na Abuja Dr. Faruk BB Faruk cewa yake akwai fa buƙatar kungiyar ECOWAS ta dinke barakar da ta barko cikin gida tun kafin ma ta gano cewa daga baya ta makaru.
Gaskiya wato fitar kasashen nan daga ECOWAS wato ba abin alheri bane kuma ba tsari bane na diplomasiya mai kyau. Ko a ba komai dai zama tare da haɗin kai ya fi ƙarfafa ku akan ku farraka ku kaucewa juna. To musamman Najeriya wannan abu da ya faru ba abin alheri bane gare ta. Wato kama kishi ne na cikin gida sai kiga wato ya fi zafi akan kishi tsakanin wanda suke da nesa da juna. Kuma ina ganin cewa ba a yi latti ba a wannan fitar da 'yan Nijar suka yi tare da 'yan Burkina Faso da 'yan Mali. A gaskiya babban dalilin su shine takunkumin da aka dora musu ba wai dan an ce su daina zuwa taron ECOWAS bane. A'a, takunkumi ne da aka dora musu na tsana wajen su ko suke ganin cewa dan kasashen Faransa da Amurka sun kiyadda da wannan wato juyin juya hali da suka yi da juyin mulki da suka yi su ma ba su ji daɗi abin ba sun dora musu irin nasu takunkumi. Shi yasa 'yan uwansu 'yan ECOWAS su ma suka yi musu takunkumi. Kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi amma dakatattu ne to ina ganin za su sassauci akan wannan abin za kuma su dawo a ci gaba da zama lafiya.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun san da dukkanin masu dafifin dafe mudafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana kamar waken da ake ta faman roro. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1197 ne su yi sallamar sakin kujerun domin babu yadda za a yi wani ya ce waɗannan kwanaki da suke ƙarewa wai bari ya ƙaro. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirin ya zo muku musamman Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi amfani da su daru-daru. Ni Isa Lol Ikara da kan yi limancin shirye shirin in gabatar ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na... manuniya.